Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen nan ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen nan koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safiru Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Juma'a 4 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji cewa ƴan jamhuriyar Niger mazauna Najeriya na ci gaba da tsokaci kan zagayowar ranar samun ƴancin ƙasar.
Mu Niger muna da ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa wanda za mu iya ja da kowace ƙasa.
A Najeriya kuma matasa ne ke cewa wannan karan fa da su za a dama a siyasar Najeriya.
Ai ba wani lokaci da zamu ƙara yadda mu ba wani tsoho ko wani dattijo ƙasar nan. Dalili kuwa an gwada ɗaya an gwada biyu an gadi babu wani nasara.
Kamar yadda kuka sani yau Juma'a ce dan haka za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BCPLBU BCPLBR 2655. Muna kuma tafi da labaran wasanni a takaice. Yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ce ƴan ƙasar Rwanda suka kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da ake kyautar tsammanin zai bayyana shugaba Paul Kagame wa'adi na uku akan mulki. Cim kaɗan bayan da ya kada ƙuri'arsa a Kigali, wani magoyin bayan shugaba Kagame, Joseph Zorandera, ya ce muna buƙatar shugaba nagari a ƙasarmu da zai ci gaba da kare ƙasar ya kuma taimakawa mutanen Rwanda don ƙasar ta ci gaba da bunƙasa nan da shekaru bakwai masu zuwa. An dai gudanar da zaben ne cikin kwanciyar hankali yayin da masu kada ƙuri'a cikin nutsuwa ke shiga azuzuwa suna jefa ƙuri'unsu. Ko da yake masu sa ido a zaben da ƙasashen Afirka ta Gabas na nazarin zaben, ƙungiyar Tarayyar Turai ba ta aika tawagar masu saka ido a zaben ba. Ƙungiyoyin sa ido na ƙasar sun faɗa wa muryar Amurka cewa babu alamar wata matsala, komai yana tafiya yadda ya kamata. Sai dai duk da haka, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta Green Party, Frank Habineza, ya faɗa wa muryar Amurka cewa wasu daga cikin wakilan jam'iyyarsa ba a ba su damar shiga mazaɓu ba don su gudanar da ayyukansu.
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta amince ta sayar wa Najeriya jiragen sama na yaƙi na zamani har na dala miliyan 600 duk da zargin keta haƙƙin bil'adama da ake wa Najeriyar. Jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da cinikin, ta kuma miƙa batun ga Majalisar Dokokin Amurka ɗin waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin. Yarjejeniyar ta kunshi saida wa Najeriya jiragen yaƙi samfurin Super Keno guda 12 waɗanda ake amfani da su wajen ƙananan hare-hare. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce jiragen za su taimaka ba sojojin Najeriya a yaƙin da suke yi da ƙungiyar Boko Haram da kuma 'yan ta'addar ISIS, za kuma su taimaka wajen yaƙi da fatauci miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma safarar mutane. Jim kaɗan kafin ya sauka daga mulki, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya dakatar da yarjejeniyar cinikin jiragen, biyo bayan wani harin da wani jirgin saman yaƙin Najeriya ya kai kan sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru, wanda ya yi sanadin asarar rayuka na farar hula wajen 230. Daga baya ne shugaba Donald Trump ya buga wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, inda ya sanar masa cewa ya goyi bayan saida wa Najeriya jiragen yaƙin don su yaƙi ta'addanci.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan wayar da kan jama'a na ƙasar Italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren Afirka ke shiga ƙasar, inda ake ganin cewa mafi yawan 'yan mata daga cikinsu duk daga Najeriya suke fitowa, kuma suna zuwa ne ba da sanin cewa ƙarshenta za su ƙarƙare ne a matsayin karuwai. Amma yawancin 'yan matan ba su da masani da yadda halin rayuwarsu za ta kasance da wahalhalun da za su fuskanta, da kuma tsawon lokacin da za su kwashe kafin su gama biyan mutanen da suka yi fasa ƙorinsu zuwa Italiyan. A cewar wata baƙuwar haure daga ƙasar Ghana, Afia, kaɗan daga cikin 'yan matan sukan tsira daga yin karuwanci. ta kuma ce ta san ƴan mata hudu da suka kubuta a shekaru hudu da suka gabata biyu daga cikin sun kwashi shekaru masu yawa suna yin aiki domin tara kuɗin da za su biya iyayen gidan nasu sauran biyun kuma sun samu tserewa zuwa kasar Jamus jami'an Italiya dai na Turai sun yi kiyasin cewa an yi fasakorin yara mata daga Najeriya masu shekaru da 16 zuwa 17 har 2016 a cikin shekaru biyun da suka gabata
a wani jawabi da ya ji Alhamis a wani gangamin jama'a da aka hada a jihar West Virginia shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana batun alakar kwamitin kamfe dinsa da kasar Rasha da ake yi a matsayin almara inda yace an kirkiri labarin ne kawai domin masu adawa da shi su samu hujjar da za su ce ita ce dalilin faduwar su a zaben da aka yi shekarar da ta gabata. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara da zangon a birnin Badin na kudu maso yammacin Najeriya inda ƴan Niger mazauna Najeriya ke ci gaba da tsokaci kan zagayowar ranar samun ƴancin su. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
A yayin da ƙasar Niger ke ci gaba da yin bukukuwan shekara 57 na samun ƴancin kai daga Turawan Faransa, su ko ƴan Niger mazauna Najeriya suna ƙara kira ga shugabannin su da su inganta musu noma da kiwo da kuma harkokin matasa.
Sunana Dr. Alhaji Nedu Mai Shayi bakin kasuwar shanu Ibadan Oyo State. Ni ɗan Niger ne mazaunin Najeriya.
Me za ka ce a game da shekaru 57 da ƙasar Niger ta yi da samun ƴancin kai?
To alhamdulillah. Mu ƴan Nijar da muke ƙasashen waje musamman ga makwabtanmu Najeriya kullum muna ji ƙasar mu tana samun ci gaba a ƙasashen duniya babban godiya da zamu yi ga Allah zama lafiya muna zaune lafiya a Nijar kuma ƙasar mu kullum tana ci gaba amma akwai hanzari ba gudu ba ina kira ga shugabannin mu na Nijar wanda suke kan mulki da ma wanda za su hau gaba dan Allah dan Annabi kada su yi dogaro ga wannan man fetur da muke da na ƙasa. Mu Niger muna da ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa wanda zamu iya ja da kowace ƙasa. Amma asha shugabannin mu ba su ba da kokari akan wannan ma'adanan namu yanda zamu fito da su ƴan ƙasa su ci arzikin ƙasa. Yanzu ka duba ƴan Niger mu mun fantsamu cikin duniya wasu ba sa Ghana, wasu ba sa Abirgu, ko wasu ba sa Libya, wasu ba duk inda ka je ka zauna bai kai ƙasar ka ba.
Sunana Mande, ni dan Niger ne. A Niger ma kuma ni dan Bemaji ne. Mazauni Najeriya alhamdulillah na godiya ga wanga lokaci da Allah ya kawo mu kasamu shekara 57 na yi murna amma ina roƙon shugabobin mu kanana da manya don Allah su yi kokari su kula da makiyaya da manoma don in abubuwan manoma da makiyaya suka hallara to ƙasa ta zauna lafiya kenan
sunana Alhaji Koyere wanda yake zaune nan Ibadan ni da Niger dan birnin Bayero abinda lalle shekara 57 bakwai da an ka samu Allah ya kara muna nasara amma muna so su ma Niger su yi kaman wadannan Najeriya sun kai su sa matasa cikin aikin nan na gwamnati saboda Allah don rashin sa matasan nan siyasa kaka gani yawancin su bayan sun gama makaranta ma suna hita su ji kasan waje neman kuɗi
wato a sa su cikin mulki kenan
madalla a sa su cikin mulki kaman irin wanda suka sa shekara 35 daga na 35 zuwa na 40 zuwa na shekara 25 abinda muke bukata kenan
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
wannan haka yake kuma a gaida na Tambuwal to bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda matasan kasar ke cewa wannan karan fa da su za a dama a siyasar Najeriya Madina Dauda gare ki
mun rage shekara 5 daga kowane mataki kamar dan majalisa tarayya mai da shekara 25 daga shekara 30 sannan sanata mai da shekara 30 daga shekara 35 sannan shugaban kasa mun rage shekara 5 daga shekara 40 ya koma shekara 35 wannan saboda a ba matasa su ma kurumin da za su iya zuwa su shiga siyasa su ma a dama da su
Honorable Aminu Shehu Shagari kenan da irin gyara da majalisar wakilai ta yi wa dokar Not Too Young to Run wannan doka da ya ta faranta wa matasa rai matasan sun yaba da wannan aiki da majalisar kasa ta yi tare da yiwa junan su bayanai da zai sa su himmatu wajen ganin sun taka rawa a zaben shekara 2019 domin kawo sauyi. Shugaban kungiyar haɓaka matasan Arewa wanda aka fi sani da shugaban talakawa Imrana Wadanas yana mai cewa
ai ba wani lokaci da zamu ƙare yadda mu ba wani tsoho ko wani dattijo ƙasar nan. Dalili kuwa an gwada ɗaya an gwada biyu an ga duk babu wani nasara. Da haka duk dattijan da ya rage waɗanda ya kamata mu gwada mun riga mun gwada su. Da haka yanzu lokacinmu ne yayi muke ganin matashi mai jini a jika wanda zamu kawo domin yayi mana abin da muke so. Ai shi matsalar dattijo in yayi abu ko dan darajar shekarun shi da kima shi da darajar shi ba za ka yi mishi tsawa ba. Amma in namu ne sai mu tsawata mashi mu yi mashi ihu mu yi mashi kwarmato an tantance mutanen kirki ba maganar jam'iyya bace a wane ne kai menene kai wace irin gudunmuwa kake ba al'ummarka wace irin gudunmuwa kake ba yankinka ta haka mutane za su iya gane cewa wannan shine nasu. Da haka amma wai dan jam'iyya ko maganar APC ko maganar PDP yanzu mutane ba wannan suke ba alƙibla gula muka fuskanta ta mu kawo matashi mai jini a jika idan yayi mana daidai mu yaba mishi in yi mana ba daidai ba mu yi maganin shi.
Ta yaya matasan za su cimma wannan buri nasu tambayar kenan da nayi wa awwal lawal uba.
To gaskiya zan iya gaya miki mun shirya domin yanzu jahohi muna nan muna neman haɗin kan matasa mu tabbatar mun ka hada kawunan mu domin haɗin kan mu shine zai sa mu cikawa kanmu burin mu.
To sai dai lauya mai zaman kansa a Fatiskum ta jihar Yobe Baba Kure Baba Abba yana mai baiwa matasan shawara kamar haka.
Kansu sa ransu akan cewa ni ma sai na zama senator ni ma sai na zama rep kai dai dan Najeriya ne kai karatu ka ilimi an sa ka inda ya cancanta a saka to sai ka kware aiki a wurin.
Abin jira a gani shine irin goyon bayan da majalisun jihohi za su baiwa wannan dokar mai suna Not Too Young to Run da zai ba matasan dama su kawo sauyi a siyasar kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To da fatan sun ji ki a kuma gaida Madina. To an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To bari mu fara da Kaduna garin gwamna. Wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sanana Abubakar kasuwan magani a nan jihar Kaduna, Najeriya.
To Prince muna jin ka.
Zan dubi batun kan abin da ya shafi hankoran da musamman ƴan uwanmu matasa su da shiga a dama da su aka harkokin siyasa. Gaskiya magana ba wai hankoran nasu da su gaba da yi ba shi ne abu mafi ala. Abin da ya kamata su mai da hankali shi ne ƙoƙari da jajircewa na ganin cewa ana sa wani kishi a rai na ganin in an karɓi madafun iko za a iya ba da gudunmuwan da zai tunkuɗa ƙasan zuwa gaba. Kuma halin gaskiya mu ba za mu yadda da wannan yaudara da waɗansu daga cikin matasa suke amfani da shi na san karkatar da hankalin 'yan Najeriya a karkata zuwa gare su ba tare da cewa watakila ba su da wani ƙoƙari na kishin ƙasa. Don haka mu ba matasantakan kawai za mu duba fa cancanta ƙoƙarin da mutum ke da shi da kishin da zai iya nunawa hana mu zaɓe shi koda tijin har yanzu ana.
To da fatan 'yan Najeriya musamman ma matasa sun ji kamar mu kaɗa a Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana ne Balami Yankin Kwara ga Ushishi ya ne da ke tarayyar Najeriya.
To Malam Bala muna jin ka.
To gaskiya a yau zan mu'allimin shirin nawa ne akan magana Baba Buhari. Baba Buhari mai suka ta alheri fatan Allah ya bashi lafiya.
Amin.
To amma su garba shehu da suke cewa zai dawo zai ta gobe a gaskiya dole ɗan Najeriya can ba halin shugaban shi yake ciki. Lokacin da yake Buhari shi ba mu zaɓe shi ba ba mu damu da inda yake ba amma tun da ya zama shugaban mu. Duk wani mai san halin da yake ciki saboda ka ko ɗan Najeriya ya ce ne wani hali yake ciki yana da rai ke tambaya wani hali shugaban shiga yake ciki saboda gaskiya an ka duba halin Najeriya da muke ciki yanzu ko kina sai gaba ɗaya a Najeriya saboda Buhari wani wandodo ne wanda yake yana nan dole wani abu za a dakata ba za a yi shi ba amma yanzu wallahi abubuwa suna barkacewa kawai hatta ministoci baka jin mutunce su hatta baka ji abubuwa na gudana da kyau a Najeriya yanzu haka abubuwa na fito a cikin Najeriya da fatan mu da muna wata alai Allah ya bashi lafiya da fatan wasu garba shegu su rada ga dan Najeriya halin da shugaban Najeriya ke ciki
to da fatan sun saurare ka kuma Allah ibada shugaban Najeriya ƙarin lafiya sosai dan ya koma kamar yadda kace ya tsaida abubuwan da suka tabarbare a halin yanzu to bari mu sake komawa Kaduna wake kan laye a Kaduna
ka almasu garba barka da dare barka da aiki
barka da warhaka
Suna na Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To gare ka Haji Musa
To ni na so in ba ƴan arewa ƴan shawara ƴan Najeriya ƴan arewa saboda irin abubuwan da ke faruwa dangane da shugabancin ƴan arewa Ni abin da yake tsada ba ni mamaki dangane da wannan abu ba na ka almasi duk mun auna fa mun aune mun ga cewa duk ɗan arewa da ya tsaya takarar shugaban kasa ya ci shugaban kasa bai taɓa gamawa lafiya ya mulki lafiya lafiya ba sai dai ai mutu akan mulki ko kuma akan izini to mu ɗan arewa wai me yake damun mu ne yanzu ɗan arewa za ka ga ya zauna yana zakin Muhammadu Buhari kuma wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari shekara biyu hatta kai da za su ɗora ta a cikin da za ku riƙa nuna cewa ba ta yi abin a so a gani ba to mu abin da muke kira ga ɗan Najeriya duk mutumin da ka fito ya ce wai mulkin Muhammadu Buhari bai taka rawar gani ba to wannan butuli ne ko kuma idanun su baya gani ko kuma makaho ne amma
to da fatan an ji wannan gargadi naka da shawara taka da dai sauransu to har yanzu dai mun makali a Kaduna wake kan laye a Kaduna
kana magana da Gambo ne ba wa fakaci a garin Kafancan jihar Kaduna Najeriya
to Haji Gambo muna jinka
ina so in yi kira ne ga wannan umarnin da mukaddashi shugaban kasa ya ba ma hafsoshin babban manyan hafsoshin sojojin kasar nan akan koma yankin Maiduguri domin su dawo da zaman lafiya ta koma gadangada gaskiya wannan mataki da ya ɗauka ya yi daidai sai dai kiran da nake so ne ma manyan sojoji shine su nuna cewar wannan aiki da suke suna ma kasa ne aiki ba wasu na ma kansu ba ne su ba da goyon baya su zo umarnin shi makaddashin shugaban kasa su ga cewa lallai wannan zaman lafiya ya kawo jeji an yace wannan kungiya na ta'addanci na Boko Haram domin a samu wajen zaman lafiya a kasar Maiduguri da yankin arewa maso gabas baki da na go.
To Allah ya sa haka nan bari mu kaɗa jihar Taraba wake kan laye a Taraba.
Bana ma duk abbar ke kan layi.
To muna sauraron ka.
Ni ina korafi ne ga alƙalin Najeriya da Allah su dinga jin tsoron Allah. A kama Barayin Afiya a ɗauri shekara goma ga barayin biro na miliyoyi sannan a kasa hukunta su in an kai su a yi titi ma a bar su. To ina korafi ga su a ganin Najeriya su ji tsoron Allah kuma su san akwai ranar hisabi.
To da fatan za a ji a san cewa ba bambanci tsakanin masu fashi da makami da masu fashi da mukami to har yanzu muna Kaduna bari mu koma Kaduna wake kan laye a Kaduna
Ibrahim Kalma shi garba barka da lasariya
barka da warhaka
Malam Murtala ina kiran ku da garin Rigatsu a Kano Nigeria
to Malam Murtala gare ka
to Kalma shi ina da ra'ayi na farko dai ina roƙon mai girma shugaban kasa tunda na san yana sauraron irin wayannan kafafe magana ta gaskiya ya zo ya kawo mu siyasar jihar Kaduna sauki saboda gaskiya APC ta tana da rabuwar kai a jihar Kaduna saboda gaskiya NPDP sun yi kwanciyar lamban kura da kwanciyar majirbi da kwanciyar mahe mai ɗaukar ne suna neman sa'a to gaskiya Kaduna gida ne a gurin shi ya kamata ya zo ya shiga tsakani ya sasanta kuma gaskiya muna yaba ma sojojin Najeriya da suka je suka tare a can jihar Maiduguri da saboda a ci gaba da kare rayukan al'ummarmu da ƙasarmu da fatan Allah zai ba su nasara a tashi lafiya.
To mun gode Murtala da ra'ayinka bari mu je mu Binuwe wake kan laye a Binuwe.
Alhaji Usman da ce zan dattawa ne.
To Haji Usman gare ka.
To ni ra'ayina shi ne ina kira ga sojojinmu wanda aka ɗebi manya-manya aka kai su Maiduguri. Da fatan in Allah sa hankali a kan wannan domin gaskiya irin abubuwan da ke faruwa gaskiya mu dinnan da muke nan ma hankalin mu ba kwance yake ba. Dani nake abun in yake cin yake cin yawa karshe mun ba gaskiya muna cikin hatsari.
To da fatan Allah zai kawo saukin abun.
Allah ya taimake su ya kawo mana saukin wannan al'amari.
Mun gode da ra'ayinka. Bari mu kada ka tsinan duku. Ba ke kan layi a katsina.
Alhaji Mustafa dan kana karanci.
To Haji Mustafa muna jin ka.
Eh abinda dama muke wannan ni bayanin ne nake tsanani wajen me wajen bangare bangare ake abin nan.
Ake me?
Eh wannan tambayoyin da ake wallahi yanzu
ne. A'a ba tambaya bace kawai zaka faɗi ra'ayinka ne game da abubuwan da ke faruwa a Najeriya ko ka bada shawara ko kai addu'a mai koma waye kake son kamar addu'a da dai sauransu da abinda dai ka san dai ba zai kawo tashin hankali ba muna jin ka
insha Allah muna ma kasan nan wata alheri to sai saboda kadan Allah kasan nan tana da ƴan matsaloli amma wannan matsalolin Allah da muna ganin wannan shugabancin zai gyara su in Allah ya sarda
to da fatan Allah zai ji addu'arka saboda a samu saukin al'amari bari mu je mu da maturu wake kallai a da maturu
Sunana Muhammad Abubakar ina so in baku shawara
to
sha'anin Borno wannan ya kamata a ci kwalan shehun Borno
to
ya yi shiru ne ana ta hallaka mutane shi ba za a bullo ba ita gwamnati ta yi shiru ba sa tankarar mutane traditional rulers ya kamata su hada da su kar su jefar da su gefe
amma ka san shi sarki bai da bindiga bai da ka san dai matsayin sarki dai wani sa'in sukan ba da shawara ba a bayyanar jama'a ba ka san watakila ko abubuwan da ke faruwa kenan
ina dalili idan siyasa ta rikice ake ta zuwa ana ta kamun kafa a wajen su yanzu ma ai su suka san lungunan da Boko Haram suke su sun sani mutanen su sun sani mutane sun sani na cikin gari sun hada kai
da fatan mai martaba sarki zai ji ya dau matakin da ya dace da kuma irin ikon da ke da shi to mun gode ma kowa dan ku da ya bada gudunmuwa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu to kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice makwani 24 kenan da kulab-kulab din kasar jamhuriyar Kamaru suke fafatawa a gasar kaka'an bana kulab din Cotton de Garwa tare da saha kulab din Colombe da ci biyu da nema wannan ne bawo kulab din kungiyar kwallon kafa na Cotton damar tsare mataki na farko da maki 43 ita ma kulab din Edin ta dawo ta biyu da maki 43 haka ita ma kulab din Yosa ta dauki mataki na uku ne da maki 36 wanda suke jallaji kuma akwai kulab din Kanon ta Yaounde ita ce ta dauki matsayi na 16 da maki 22 Colombe ta dauki matsayi na 17 da maki 20 sai na karshe na 18 kenan Lyon Blessé take da maki 18 ministan wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Kamaru Ismail Bidinkwai ya hada kan yan wasan kasar ta Kamaru wadanda suka halarci gasar da aka gudanar a kasar Africos na kasashe renon Faransa an kasar Kamaru suka dawo gida da lambobin yabo guda 21 biyar na zinare bakwai kuma na tagulla sai guda 9 na karfe yanzu dai ministan da ƴan wasan suna jiran shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya da ya tarbe su a fadarsa domin ƙara musu ƙwarin gwiwa na irin takarawar da suka yi Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ga shirin burin Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwana-kwanan shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakoncin Prime Minister kasar Lebanon Saad Hariri a fadarsa ta White House inda shugabannin biyu suka tattauna akan yaki da ISIS da barazanar da kungiyar Hezbollah da matsalar 'yan gudun hijira. Shugaba Trump ya amince da cewa kasar Lebanon ce fagen dagar da ake ja da mayakan ISIS, Al-Qaeda da Hezbollah. Ya ce, ‘yan Lebanon mabiya addinai daban-daban suna haɗa kai su yi aiki tare saboda kariya da cigaban ƙasarsu. Shugaba Trump ya yi la'akari da nasarorin dakarun ƙasar ta Lebanon. A shekarar 2014 lokacin da kungiyar ISIS ta yi yunkurin mamaye arewacin kasar, dakarun kasar sun samu galaba kansu, sun fatatake su. Tun daga wannan lokacin sojojin Lebanon suke ta fada ba dare ba rana domin su kare iyakar kasar su da zumar hana ISIS da wasu ƴan ta'addan kutsawa kasar har su kafa sansani. Sojojin Amerika, inji shugaba Trump, na alfaharin taimakawa a fadan kuma za su ci gaba da yin hakan. ƴan Lebanon na fuskantar kalubale daga cikin gida da waje. Hezbollah kayace ga kasar Lebanon da mutanenta da ma yankin gaba daya, inji shugaba Trump. Kungiyar na ci gaba da ƙara tara kayan yaki da barazanar sake soma wani yaki da kasar Isra'ila. Tare da samun goyon bayan kasar Iran, kungiyar Hezbollah tana ƙara dagul harkokin jin daɗi a Syria. Hezbollah tana jin daɗin a ce ita ce take kare muradin Lebanon, a cewar shugaba Trump. Amma a fili take ƙarara cewa gaskiyar ita ce muradinta da na mai ɗaure mata gindi, wato Iran, take karewa, inji shugaba Trump. Shugaba Trump ya sha jaddada cewa makwabtan Syria a gabas ta tsakiya dole ne su kuduri aniyar taimakawa ‘yan gudun hijira daga Syria har sai lokacin da suka iya komawa gidajensu su sake gina ƙasarsu. A wannan ƙasar, Lebanon tana kan gaba da bada misali da yake tafi kowace ƙasa ɗaukar ‘yan gudun hijira mafi yawa. Tun lokacin da aka fara rikicin Syria, Amurka ta tallafa wa Lebanon domin ta taimaki ‘yan gudun hijiran Syria ta hanyar ba su tsaftacen ruwa, abinci, muhalli da magunguna. Amurka na alfaharin goyon bayan duk waɗanda suke da ƙarfin halin fuskantar ta'addanci tare da fuskantar duk wani abin da ya shafi yankinsu. Dauriya da jajircewar mutanen Lebanon duk da yaƙi da ta'addanci da suka fuskanta abin yabawa ne, inji shugaba Trump. Muna girmama al'ummar Lebanon da suke aiki tukuru domin su kare rayuwarsu ta nan gaba cikin lumana, kwanciyar hankali da tabbatar da ci gaban zuri'arsu. Sharhin murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, a gaishe ka. Yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
A yau Juma'a ne ‘yan kasar Rwanda suka kada ƙuri'unsu na zaɓen shugaban ƙasa da ake kyautar tsammanin zai baiwa shugaba Paul Kagame wa'adi na uku akan mulki. An dai gudanar da zaɓen ne cikin kwanciyar hankali, yayin da masu kada ƙuri'a cikin nutsuwa suke shiga azuzuwa domin jefa ƙuri'unsu. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta amince sayarwa Najeriya jiragen saman yaƙi na zamani har na dala miliyan 600 duk kuwa zargin keta haƙƙin bil'adama da ake yi wa Najeriya. Jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da cinikin, ta kuma miƙa batun ga ‘yan majalisar dokoki waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin. Yarjejeniyar ta ƙunshi saida wa Najeriya jiragen yaƙi samfurin Super Tucano guda 12 waɗanda ake amfani da su wajen kai ƙananan hare-hare. A halin yanzu kuma, ma'aikatan wayar da kan jama'a na ƙasar Italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren Afirka ke shiga ƙasar, inda ake ganin cewa mafi yawan ‘yan mata daga cikinsu duk daga Najeriya suke fitowa, kuma suna zuwa ne da sanin cewa ƙarshenta za su ƙarƙare ne a matsayin karuwai.
To, masu sauraronmu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Safiyul Hashim Gumul da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Levitation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga Washington DC ke cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.